sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci Alheri Grace Abdul ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa sai kuma shirin da dan gari shirin hadin gwiwa na murya Amurka da tashoshin radio a kasashen Afirka kafin nan ga halin da duniyar ke ciki.
Assalamu alaikum sunana Mahmud Lalo. Hukumomi a China sun yi wa jami'an diplomasiya bayani kan binciken da aka gudanar dangane da musabbabin bullar annobar coronavirus wacce ke haddasa cutar COVID-19. Gabanin hukumar lafiya ta duniya WHO ta fitar da rahotonta da aka jima ana dako. Ana ganin jawabin hukumomin China yunkuri ne na fitar da matsayinta kan musabbabin bullar cutar. Lamarin da ya haifar da cece-kuce a tsakanin kasashen duniya. Amurka da sauran kasashen duniya suna dasa alamar tambaya kan yadda China ke kokarin yin katsalandin a kan binciken mai zaman kansa yayin da ita kuma take zargin masu sukarta da saka siyasa cikin binciken wanda tace an yi shi ne bisa tsari na kimiyya. An dai ta jinkirta fitar da wannan rahoto akai-akai wanda wata tawagar kwararru ta kasa da kasa karkashin hukumar ta WHO ta kai ziyara Wuhan bindin da cutar ta fara bulla a shekarar 2019. Wata gamayyar kungiyoyin masu fafutukar kare haƙƙin bil'adama ta shigar da ƙara a wata kotun tarayya a jihar Georgia da ke nan Amurka inda take kalubalantar wata dokar zaɓe da aka samar a jihar. Kungiyoyin na kalubalantar dokar ce wacce 'yan Republican suke goyon baya wacce har ila yau za ta sa mutane musamman baƙaƙen fata shan wuya wajen kaɗa ƙuri'unsu. Shugaba Joe Biden da ya zamanto ɗan takarar shugaban ƙasa na farko da ya lashe jihar ƙarƙashin jam'iyyar Democrat cikin shekara 30 a zaben watan Nuwamba. Ya zargi 'yan Republican ɗin jihar da sauran jihohi da yunkurin saka wasu matakai da za su take 'yancin yin zaɓe. Dokokin da aka samar sun hada da tsawara adadin shaidar da ake bukata mutum ya gabatar kafin a bari ya yi zaɓe, a kuma rage adadin akwatunan da za a kada kuri'a, sannan a ba 'yan majalisar dokokin jihar ikon gudanar da zaɓe da kuma takaita tsawon lokacin da ake ba mutane su yi sammakon yin zaɓe a zagaye na biyu. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jami'ai a kasar Mali sun zargi dakarun Faransa da kashe fararen hula a wani harin sama da suka kai a ranar Alhamis. Kamfanin dillancin labarai na Reuters ya rawaito cewa mutane shida aka kashe, yayin da takwaran aikinsu na AP an mutu mutuwar akalla mutum biyar. Lamarin ya faru ne a yammacin yankin Gao da ke kasar ta Mali, kuma shi ne karo na biyu cikin wannan shekara da ake zargin dakarun na Faransa da kisan fararen hula. Su dai dakarun na Faransa sun ba da rahoton cewa harin ya halaka wani gungun mutane kilomita 60 daga arewacin yankin da ake kira Deliman. Harin saman na daga cikin ayyukan da rundunar samar da zaman lafiya ta Barkan ke gudanarwa, wanda yunkuri ne da dakarun Faransa ke na fatattakar mayaka masu ikirarin jihadi a yankin Sahel. Jami'an kasar ta Mali sun ce matasan waɗanda shekarunsa ke tsakanin shekara 15 zuwa 20 suna kan farautar tsuntsaye ne da wata bindiga guda ɗaya a lokacin da aka yi musu harin. Wasu jiragen kasar biyu da suka yi hatsari a kudancin kasar Masar sun yi sanadin mutuwar mutum 32 kana wasu 165 sun jikkata. Hukumomin kasar sun ce wannan shine hatsari na baya-bayan nan da fannin sufurin jirgin kasar na kasar ta Masar yake gani a baya-bayan nan. Jami'an tashar sun ce da alamu wanne ya kunna birkin gaggawa, lamarin da ya sa ɗaya daga cikin jiragen ya bugi ɗayan ta baya har ta rugubi suka wuntsula gefen hanya. Kodayake daga baya Prime Minister kasar Mustapha Madbouly ya ce ba a tabbatar da abin da ya haddasa wannan hadari ba. Yayin da juyin mulkin da dakarun kasar Myanmar suka yi doshi wata biyu, ana zargin su da cigaba da danne masu zanga-zangar adawa da juyin mulkin. A cewar wata kungiya mai suna Assistance for Political Prisoners Bama, hukumomin kasar na tsare da dubban masu zanga-zanga yayin da aka kashe wasu ɗaruruwa. Bayanai sun yi nuni da cewa gwamnatin sojin kasar ta ɗauki matakin katse hanyoyin intanet, abin da ya haifar da cikas ga hanyoyin sadarwa da masu boron suke amfani da su wajen shirya zanga-zanga. Alhaji Las da yawa daga cikin masu rajin kare tsarin demokuraɗiyya da ke adawa da juyin mulkin sun gudu sun ɓuya domin gujewa fushin hukumomin ƙasar.
Kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke dauka na shawo kan lamarin.
Su sauraro assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro, wanda a yau zamu duba matsalar tsaro ne a gabashin Sokoto dake shiyar arewa maso yammacin Najeriya mai fama da aika-aikar yan bindiga dadi. To madalla, wakilinmu a birnin Shehu Muhammad Nasir ya mana nazari akan yadda wannan matsala ke kara cima mutanen yankin Tuwa Kwarya.
Tun lokacin da aka fara samun tabarbarewar lamarin tsaro a yankin arewacin Najeriya, gwamnatoci sun yi ta dokar matakai na ganin an samu shawo kan wannan matsalar, amma har yanzu a iya cewa abin ya ci tura. Alal misali, a yankin gabashin Sokoto, inda yana cikin wuraren da har-haren ta'addanci suka tayar da hankulan jama'a ainun, an jirge jami'an tsaro na soji da jami'an 'yan sandan kwantar da tarzoma ko da za a samu sauƙin wannan matsalar. Haka ma mayakan sama sun yi lugudin wuta a wuraren da ake kyautata da tamboyar 'yan bindigar ne, inda har babban hafsan mayakan sama na wannan lokacin, ya Marshal Sanik Baba Abubakar, ya baiwa jama'ar albishiri na kawar da 'yan bindigar cikin kankanin lokaci.
Aiki ne na kowa da kowa, kowane dan kasa yana da gudunmawa da zai iya badawa saboda ya tabbatar da cewa an samu wannan tsaro. Sojoji na nasu, gwamnati na nasu, jama'a na nasu, in aka samu wannan haɗin kai da kyau, wannan fatan cewa ina ganin cewa lallai cikin lokaci kadan wannan abun zai kare.
To sai dai magana kawar da 'yan bindiga daga gabacin Sokoto har yanzu da saurare na Akaba, a cewar wani mazaunin yankin.
Kauyukan mu in an ka faɗa maka tun daga Bargaza, Modaci, Dan Zance, Lugu, Gazo, Tuzai, Gawakuke, Tulba, Kaibaba, haddu kuma da mun kai iyaka da Sabon Danni, da Adamawa, duk ba mu cikin kwanciyar hankali ba tudai mu. Yanzu haka abin da ka faru a sati guda da ya wuce nan Tulba, wancan abu da ya faru kwanan baya sun ka kashe mutum shi, sun ka shiga tigirin Tulba sun kashe mutum shidda. Tun daga wannan lokacin garin bai shiguwa gare su, matan su ma ba su shiga, masu tallano da sun ka yanke ba su shiga. To yanzu sun ka taho suna cin hadama, hadama da suke ci ba daya su kai ba. In sun ka zo wurin ka na irin 30,000 su kake naira 1,000 su baka, in kai magana su sai a ci guci ne sun ga baka, ai daji sai ne sun da sun riga sun sai sun da tukuci ne aka baku. To sun ce karkarin mutumin gaddaro da zan faɗa maka, sun ka tafi magangara. To gangara can su ko sun haɗa ka, sun ce su ba su tafi sai daga kan su ba a ci musu karkara. To wannan take ce suna dawowa sun yi wayan ma, sun ka isko mutanen Turba daji, sun ka taba su kashi kashi kuma rakwari a kowanne da an ka yasi. To haka gaskiya muna cikin halin saka mai wa, kuma mu muna kira ga gwamnatin jiha da gwamnatin tarayya, umarnin da an ka ce shugaban ƙasa Buhari ba mun ga umarnin da ya bayar, amma har yanzu ba a aiwata da shi. Ya ce duk inda aka ga dan bindiga musamman da AK-47 a kashe shi, kuma ya bada umarni a daji mazan nasu tunda an san inda suke a fata take su a gama da su.
A matakin jiha ma masu ruwa da tsaki akan harkar tsaro sun bayar da shawarwari daban-daban tare da ɗaukar matakai daban-daban domin samun sauƙin matsalar, kamar wannan matakin da gwamna Aminu Waziri Tambol ya faɗa bayan kammala wani taro na majalisar tsaro.
Wadanda daga cikin abin da muka yi matsaya kan shi shine wadannan ƙara hukumomin na isa sabon birni Goroyo da Raba da ƙarin shida na yamma zuwa ƙarin shida na safe, ba za a ƙara barin babura suna yawo ba, kuma za a sake wa duk wani mai babur rijista ta musamman a wannan yankin. Saboda haka muna kira ga al'umma mun san cewa wannan abin zai ɗan kawo musu tsanki, a yi haƙuri, mataki ne wanda ake ɗauka don a ga cewa Allah da an kai ƙarshen wannan matsala.
To ko kwalliya ta biya kuɗin sabulu akan wannan matakin? Idris Muhammad Gobir jagoran jama'a ne a yankin gabashin Sokoto wanda ke fama da matsalolin rashin tsaro.
Kuma irin kwanaki da aka ce mashin da mota ba su yawo, in dare yayi ai kaga lokacin da aka hana yawo da mashin sai su je su dauko mota ta dauko su ta kai su garin da suka so, ta aje su da marice tunda sun shirya ma abun. In sun ka tashi su yi ta su yi sneaking su boye su jajiki su yi abin da suke, kuma su yi ta daga garin su tafi da shi. Har yanzu ba a rabu da ta ba. In mutum ya hada maka ba satin da ya wuce ba aka tayar garinmu nima ya ta aka kashe mutum 13 garuruwan mu, aka je da garin Zago da Nasarawa da Rambadawa Tara a sami lokacin da. To ni yanzu ni ina iya bude baki in ce an samu sauki koko a abun da aka yi an samu shugaba. Ai duk wanda zai ga wannan magana a dai sami lokacin nan ƙarya yake ba gaskiya ba ne. Yes, magana ta gaskiya a tashi tsaye, operation da aka ce za a yi da sojojin da aka ce an kawo da abin da aka ce za a yi, a tashi a yi abin nan tsakani da Allah. Kuma ya kamata mu shugabanni ko shugabanni gaba ɗaya kasance muna hada mu gwamnati gaskiya al'amari tsakanin da Allah ba mu dinga daukar labari ba muna yin gabas muna ji gwamnati tana yin ba eh kuma ba daidai bane wanda aka sawa suna wannan aiki hada yanzu garin zago nan daga sabon bindi kana iya tashi ka je garin zago cikin minti 10 kuma kan hanya ne kwalta ce amma barai suna cikin garin nan suna operation tun kare 12:30 sai da barai suka ta bayan awa 2:30 sai da sojoji suka ji wannan gari to hada mini idan haka tana faruwa akan wannan proximity na daga sabon bindi zuwa garin zago to ina ne sauran kauyen da sai ka yi 30 ko 40 cikin sabon bindi kafin ka kai inda babu hanya wannan hukunta ce wala ka hukunta so kaga ya kamata gwamnati idan abin faru irin wannan a dinga bincike shin me yasa abin faru kuma me yasa idan abubuwan nan suna faruwa an ka faɗa ba mutanen nan koko aka ci gaba da ka faruwa in mutum bai je ba dan me ba a bincike me yasa ba je ba yes su shugabanni ya kamata da wadanda ke rike da local government da wadanda ke rike da jaha da wadanda ke rike da shugaban tsaro ya kamata kowane bangare idan abin faru a bincika me yasa bai faru ba sai a gano shin failure nan da abin ne ya faru daga ainihin community ne ba su wadi ba koko a'a daga su wanda ya kamata su je su hana abin ne ya faru ne abu su je ba koko a'a akwai dai wani abu ne wata murhawa wadda ba a son a yaki abin nan ne sai mu san me ne
ko cikin watan Maris na wannan shekara ta 2021 gwamnatin tarayyar Najeriya ta tura rundunar yan sandan Fort Ada karo na biyu wadanda gwamnatin Sokoto ta baiwa motoci kirar Hilux guda 15 kuma gwamnatin Bole ya alwashin bayar da karin wasu guda 10 duk domin a kawar da wannan matsalar
na matakin da aka dauka na kaddamar da wannan yaki na operation Fort Ada karo na biyu a jihar Sokoto yana daga cikin matakai sababbi da aka fito da su don ganin cewa musamman yankin gabacin Sokoto an kai karshen wannan al'amarin kuma ina tabbatar muku da cewa gwamnati a tsaye take ba mu bacci don ganin cewa da yadda Allah da taimakon shi da addu'o'in al'umma mun kai karshen wannan al'amarin
mazauna yankunan sun yi na'am da wannan kokarin da gwamnati ta yi sai dai sun bayar da shawarar yadda suke ganin ya dace jami'an su gudanar da aikin su
akwai su a lokacin nan akwai su a lokacin game da Isa akwai su a lokacin game da Gwarayo amma abin tambaya a nan ne irin yadda suke gudanar da aikin ba haka ya kamata ba ni gare ni da sauran mutanen mu kamata a ce su zama rapid response abu ya faru ana wada musu su samu da su ci ba su je ga hanya ba irin yadda muke ganin suna tsayawa suna operation haka hanya su tsaya a hanya hanyoyin da ake bi ana wucewa nan suke idan kare shi ta tashi so wannan jama'ai ne namu ne dole ne mu hada wannan maganganu domin shugabannin mu da mu da kowa ya sani don a dinga gyara bayan yiwa ce to yanzu okay akwai operation Fort Ada a sabon birni amma an je garin Zago inda hanya take inda da sabon birni zuwa garin ba kilometer da beton ya kwaru to ya kamata shugabanni su bincika mina ne suke kuma sannan ga shi nan mun sa DPO sabin ya dauke su ya kai wasu garin Zago daga abin nan gatawa garin gata da garin gatawa zuwa garin Zago ba za kai minti biyar ba to mina na faru suka ji ana halta alba garin Zago koko da an ka fadi nan ne me yasa ba su so suka zo wani ba misali
sunana dai Sa'idu Neno Ibrahim dan majalisa mai wakilta ita sabon birnin ta Kudu inda abubuwan nan ke faruwa mun yi iyaka da kasa ta Niger daga Basira Yangabi, Kabobi, Sululu, Garin Damo, waɗanda suka shahidu cikin Niger ne. Idan ka je cikin Niger ɗin nan, za a ga sama da mota 40 duka na sojoji ne, kuma sun fake bakin iyakarsu. Duk ƙarfin Niger bai ta kai kashi 20 cikin 100 na Najeriya ba, amma sun zo sun kare mutanensu, sun kare dabbobin mutanensu, sun kare lafiyar mutanensu. Mu kuma muna roƙo ga ita gwamnati yadda ita Niger ta dauki irin wanga mataki ta kare kasarta don Allah mu a kawo muna dauki don Allah a kawo muna dauki a kare jama'an mu a kare mutuncin jama'an mu kada mutane su harzuka ko kuma su dauki wasu matakai na barin kasa saboda babu dadi mutun ga kasar da yake an kasa kare shi kuma in ya ga inda za a kare shi kaga ba ka iya hana shi ya tafi
masu lura da al'amura dai na ganin cewa muddin ana daukar matakai amma ba a samun biyan bukata akwai bukatar sake lale da kuma gaya wa juna gaskiya a kuma daina rudin jama'a wataƙila idan aka yi haka a samu nasara Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya
a gaida Muhammad Nasir masu sauraro duka da wannan muka zo karshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako sai kuma mako mai zuwa in Allah ya kai mu faji mu dauke da wani sabon shirin a madadin wakilin sashen Hausa da ke birnin Sokoto Muhammad Nasir da kuma sashen Hausa na muryar Amurka Hassan Maina kaina ke sallama da ku mu kasance lafiya
mutu a gaida Malam Hassan. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Masu sauraron sashin Hausa na murya Amurka, sai na ce muku assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. Ni ne Haruna Mamman Bako daga nan gidan rediyon Niyya FM na birnin Kwanne Jamhuriyar Nijar. Zan gabatar muku da wannan shiri mai suna da dangari, shiri na haɗin gwiwa wanda sashin Hausa na murya Amurka ke gabatar muku da gidajen radio ka abokanan kawancan sa, inda a yau gidan rediyon Niyya FM ya tattaki har garin Kwara dake cikin gundumar Ilela Umani a cikin jihar Tawar Jamhuriyar Nijar domin dauko muku tarihin wannan gari. Kuma a lokacin da na isa a garin na Kwara, na tuntubi ɗaya daga cikin dattijawan garin domin jin tarihin wannan garin inda ya soma da gabatar da kansa.
Alhaji Isa Musa an san yan na wanda ya retreat
manayin makaranta wanda ya ritaya kenan.
Wanda ya ritaya.
To muna yi musan menene addan takaitaccen tarihin wannan gari, ko musoma da tambayar kashin da ina mutanen wannan gari suka taso suka kafa wannan gari da ake ce ma Kwara.
Mutanen garin Kwara ainihin su ne sun kai to da cibiri ta mara da sun kai to. Sun ka biyo Giza tare da Tawaga, shugaban Tawaga Bori aka ce mutum da shi da Tawaga shi. Sai sun ka saka Giza sun ka zamna. Bayan zaman su shikenan da damau da ciwaki, sai sun kace za su wani dan daji, daji na za su tahowa, za su ran haku kamar kamun kwari na daji. Shikenan sun ka zaka nan garin nan Kwara sun ka zamna. Suna cikin zaman Kwara shikenan sai uban su ya umurni da su, yace to ku tahi na aike ku kalmalam, za ku gamuwa da Usman dan Fodiyo sarkin musulmi. Shikenan sun ka zo sun ka ganin shi yayi maraba da su, da yayi maraba da su shikenan sai yace musu to za mu koma Kwari Nigeria na. Sai sun kace a mu mu cewa yi mu komo Kwara ba mu tsaya nan ga don mu mahauka muki. Shikenan ce to ban barin ku tai ku dai. Shikenan ya yi mu zakiya ya taho, sai sun ka zaka nan ga Kwara. Da sun ka zaka nan sai sun kai sallah azhar nan dabi, wani karci na ana ce mai dabi na Kwara, wata unguwa ta harka ce ma dabi nan cikin Kwara. Usman dan Fodiyo yayi sallah tai ta azhar, da kare yayi sallah kuma ta magariba can wata gona nan gabas ga bucin Kwara, gona dan luku aka ce mata. Shikenan zashi ta ta zasu wacewa sai ce to Kwara wadan gida da gida dai ga wace Kwara, yunwa dai ba ta wace Kwara, wada ba shi wace Kwara. Sai tsakanin wadan gida da gida yace Kwara nan hura ga tsani kwarya, kenan hura ba ta tashi Kwara. Kenan hadin da Usman dan Fodiyo yayi muna mu da habisa ga yanzu mun gane shi, don yuwa ba ta taba wace Kwara ba.
To muna yi musan shi garin tun wannan lokaci zoke yanzu an yi kamar mai gari na Kwara kamar an yi gudanawa.
Lalle mai gari abinda an kai mai gari, ina gani mai gari 16 har na Kwara har yanzu wanda a bisa.
To me yasa garin kamar ake ce mai Kwara Fulani?
Abinda ake cewa Kwara Pul ko Kwara ta Hilani, kenan da sarki Hilani shi nan nan ga. Tunda yawancin kamar lakwal din ma da an kai kamar da sunan lakwal din Kwara ta an kai, tunda lokacin da mun ka shiga mu nan na aji na bulmuki kama kantin ta a akwai, kama cishe mu na akai inda aka ci sai lakwal alibai, to cishe mu na lokacin nan ma ake yi. Kuma akwai bambanci don sarki shi nan, kuma akwai wani gari aka ce ma Kaura, kenan ga Kaura ga Kwara, kenan abin ma sai zan kama suna gudana. Akwai rudani in ma takardu ma an kawo in wani rigai sai shi dauki nan wani gari, in na Kwara sun ka rigai sai su dauki na Kwara, in na Kaura sun ka rigai sai su dauki. To sai annan sai an ka ce to ya kamata a bambanta, tunda sarki Hilani nan sai an ka samu Kwara Kwara Pen.
To sarki Hilani kamar sarki Hilani na ina
sarki Hilani to nan na shi da ainihin shi nan na Kwara shi ki daga baya na ya koma kwanni. Amma har yanzu akwai gidan sarauta nan ga, tunda bariki ma gidan sarauta na Kwara na ta sani, tunda yanzu Meri tana ran in wani gyara na za a yi wangana na Kwara shi na kamata a ba kuɗi na gidan sarki Hilani irin waɗanda aka basu kamar Meri daga basuwa.
To muna mu san kamar shi garin Kwara misali ana iya cewa yalla akwai wani abu wanda shi ne mutanen garin Kwara an martaba su, ko kuma wanda suke kaba da shi wanda za a kwatanta a ce garin ga abin da an ka sani shi an na mutanen garin.
Abin da an ka sani don tun lokacin da shi waɗancan mutanen sun ka zaka da damo da ciwaki, su abin su zai haƙana aikin su, don lokacin nan nama akwai ga daji ba su unwani da ko in ba haƙo ba. Bayan shi sai martabobi, tunda akwai lokacin da waɗancan mutane idan ka je ka zance na abzina na ayawan tabuza sun zaka sun ka so su kama ma nan mutanen wasu parti na mutanen gari yaki da sun ka zaka
sai
shekarun baya, nake ma zance ba yanzu na ba an dade da yawan tun ba a yi himbamu. dan shi na mun kai dan ni wanda bani wanga tarihi kamar tsohon hakimi wanda aka ce ma mallan Garba Usman shi ya bani wannan tarihi tun 1986 ya ba wannan tarihi dan shi ma ya babu
to kana bayanin buzaye wannan
sun ka zaka eh da sun ka taho sun ka to da kayayyakin su an kace ai yaki ya zaka kwara shikenan to akwai masu martabobi tun da akwai wanda in halba kibiya in yace ta komo na inda shiki nan na za ta koma ta daki inda shiki to lokacin nan sun ka zaka shikenan shine an kasa gaba yace muna wata tukkuwa ta a gare shi inda duk ya shahi tukkuwar tan duk da ya taba ta wadanda a can baya suka yi yace to da haka nan na sa mutane shine a gaba ga yaki duk inda ya sha ya halba ba daren wannan ba lokacin nan na wato sun ka samu dai wadance na aka fada musu su mata su martaba ashe wata martaba tana gaba ga wata sai sun ka ci sun ku kore su ba samu nasara ba
to wannan har yanzu akwai cikin wadanda an rike da irin wannan martabobi shi wannan zarumin na kwara yalla ko ya bar martabobi yalla ko ko jikoki ko kuma su anda a yau suna da irin wannan abin hikimar da na gwadin zarumta
ban ce ba ban yi tamaha ba don dai ka san na dan nan sun ta da ko ba irin nan yanzu na bada suka ba irin mutane bayani irin wannan abu abin ba su ba da bayani shi hakan
yanzu in za a kwatanta garin kwara kamar yana kilomita nawa daga gabas ko yamma gusum ko arewa da headquarter ta Gunduma da garin Ilela kuma a cikin daira wace daira ya za a iya kwatanta
garin kwara ina ganin da nan zuwa Ilela ina ganin muna da mun kai kilomita 50
yamma kuke ko gabas kuke
adar ta gabas na muke
adar
ta gabas tun daga ta hakan gana muke ita nan tun daga adar nan kuma ga gabas nan nan ga
kuma cikin daira cikin komin
din komin da Ilela muke insha Allah
to muna ne musan kamar yanzu shi garin kwara ya kai kamar mutun nawa da a cikin shi wanda ake iya kwatanta wanda ake iya kessawa
muna ganin ya kai wajen 4000 ko 5000 maza da mata insha Allah
kamar kabiloli wace irin kala da wace irin kala
mu da yawanci mu kai Hausa kuma akwai Hilani
to in ka ce Hausawa su za su tunda an sa akwai Arawa akwai Gobira akwai Gobawa akwai Bare-bari akwai masu cagen barbar
ciki akwai Gobira ciki cikin Hausa akwai Gobira to kuma ana samun Bare-bari
Bare-bari akwai Bare-bari
akwai
Bare-bari Hausa
Bare-baren Hausawa eh Bare-baren Hausa amma babu Arawa cikin kwara
akwai Hilani
akwai Hilani insha Allah
babu zabar ma ciki
babu zabar ma
sauraronmu anan muka zo karshen wannan shiri
na da dangari
wanda ni Haruna Bako daga nan gidan radio Niyya FM na birnin Kwanne jamhuriyar Niger na gabatar muku da shi a mataki na haɗin gwiwa da sashen Hausa na muryar Amurka sai na ce muku sai wani shikon idan fa Allah ya so
madalla wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashenhausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri da kuma matasa a duniyar gizo na Shamsiya Hamza Ibrahim. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salama Abo da hada shiri da bada umarni, alheri ke muku, fata alheri ku wani lafiya, mu kuma kwana lafiya da alheri.